Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma shi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 30 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo wannan shirin a daidai wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fasa halartar bikin shekaru 80 na tunan ranar fara yakin duniya na biyu a kasar Poland. Tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya saba wa dokar aikinsa, inda ya bayyana wasu bayanai da ba na sirri ba ga kafafen yada labarai akan tattaunawa da yadda shugaban kasa a cewar wani bincike. Kan wani sabon bincike a Uganda kuma ya nuna mutane da dama ne suke ganin za a iya samun tashin hankali a zaben Uganda da za a yi a shekarar 2021.
To kanin labaran kenan. Ko me yasa kungiyar ƴan majalisun kasashen yammacin Afirka ke so a yi rubdugu ma masu jigilar bakin haure?
Mugun kasuwanci suke, suna ɗauko bindigogi, suna ɗauko ƙwaya, ya kamata a yaƙe su.
Wasu ƴan Najeriya na da ja sun ce ƴan Najeriya da ke yammacin duniya gwaraza ne in banda wasu ƴan ƙalilan.
A baya-bayan nan akwai wani likita da ya fice wanda ake kira Dr. Olinka Olitoye, wanda kwanan nan aka bashi mukamin babban likitan fiɗa na asibitin yara na ƙasa gaba ɗaya wanda ake kira Nationwide Hospital da ke can garin Columbus a jihar Ohio.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, Hawwa Umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya fasa halartar bikin shekaru 80 na tunan ranar fara yakin duniya na biyu a kasar Poland. Trump ya sanar a jiya Alhamis a wurin wani buki a fadar White House na sake kafa rundunar Amurka ta sama jannati cewa mataimakinsa Mike Pence shine zai mai masa a birnin Wasau. Yayin da shi kuma zai kula da ganin an yi amfani da dukiyar ƙasa wurin yaƙi da mahaukaciyar guguwar Dorian wacce ta nufi Florida daga yankin Caribbean. Yana da matuƙar muhimmanci in zauna a gida domin duba yadda wannan yanayin zai tafi na guguwar. Trump ya ce akwai alamar guguwar za ta yi girma sosai. An yi hasashen mahaukaciyar guguwar ta kai matsayi na 4 yayin da ta nufato yankin gabar tekun gabashin Florida a cikin daren Litinin a daidai lokacin da Trump ya shirya dawowa kasar Poland. Trump ya ce ya kira shugaban Poland Andrzej Duda ta waya, ya yi masa bayani muhimmancin da ya baiwa karewa da kuma tsaro bota daga Amurka game da batun mahaukaciyar guguwar. A hali da ake jin kuma masu hasashen yanayi a nan Amurka sun faɗa a jiya Alhamis cewa mahaukaciyar guguwar Dorian tana ƙara yin ƙarfi da sanyi yayin da take shirin afkawa gaɓar tekun Florida wanda ke kudancin Amurka a ƙarshen mako, da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska mai gudun kilomita 200 a cikin sa'a guda. Yanzu a jiya Alhamis ana iya hangin mahaukaciyar guguwar Dorian daga tashar binciken sararin samaniya na wato wanda take kokarin zagaye sassan duniya. Hadari da ke tattare da Dorian ya yi barna a tsibirin Puerto Rico na Amurka a Caribbean. Yanzu dai tsibirin ne yake farfadowa daga barnar da mahaukaciyar guguwar Maria ta afka mai shekaru 2 wanda ya yi ɓanna matuka. Amma wannan tsibirin Virgin Islands na Amurka ya huskanci ɓarnan hadarin wato kuma hadarin kai tsaye. Hadarin na ƙara samun ƙarfi yayin da yake dannawa akan hanyarsa ta arewa maso yammaci wanda zai zo da ruwa a yankin Atlantica sannan kuma je Florida. Tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya saba wa dokar aikinsa, inda ya bayyanar da wasu bayanai da ba na sirri ba ga kafafen yaɗa labarai a tattaunawarsa da yadda shugaba Donald Trump. A cewar kwamitin ma'aikatan shari'a a cikin rahoton da aka daɗe ana jira wanda aka fitar a jiya Alhamis, fitar da bayanan sirrin shine ya dalilin nada mai bincike na musamman Robert Mueller a cikin lokaci kalilan bayan an kore Comey a cikin watan Yuni cikin watan Mayu shekarar 2017. Sofeto General a ma'aikatan shari'a Michael Horowitz da ya ceceki wato ya ceceki Comey akan abin da ya kira mummunar misali da Comey ya yi, wanda ya fitar da bayanai a cikin rahotonsa mai shafi 83 akan binciken da ya gudanar akan ko Comey ko kuma lauyoyinsa sun fitar da wasu bayanan sirri a waje. Ma'aikatan shari'a ba ta zargi Comey da aikata wani laifi ba. Rahoton ya ce Comey, tsohon daraktan FBI, ya gaza tabbatar da alhakin da ya ratai a wuyansa na kaɗai fitar da muhimman bayanai ko kuma labarai zuwa ga kafafen yaɗa labarai. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon bincike a Uganda ya nuna mutane da dama suna shirye-shiryen tunkarin zaben kasar, kana kuma ana sa ran ganin tashin hankali a siyasar Uganda a zaben shekarar 2021. Binciken ya yi dubi ga alamun farko da suka fara bayyana na tashin hankali kafin zaben da kuma hanyar da zabi a shawo kan wannan tashin hankali kafin a kai ga zabe. Wata kungiyar jama'a a kasar Uganda da ake kira Democratic Engagement and Action ita ce ta gudanar da wannan nazari daga watan Maris zuwa watan Yuli na wannan shekara a cikin gundumomi 13 na kasar. Rahoton binciken ya ce ya kamata gwamnati ta fara sauye-sauyen tsarin zaben domin kaucewa tashin hankali a zaben da ke tafe. Wanda ya jagoranci binciken da ake kira Job Kija ya ce an tambayi mutane 450 akan damuwarsu game da zaben shekarar 2021. Ya ce kashi 89 cikin 100 na waɗanda aka musu tambayoyin sun ce akwai yiwuwar tashin hankali saboda dalilai daban-daban. Wakilin Amurka na musamman a Venezuela Elliot Abrams ya faɗa wa manema labarai cewa ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta shirya canza Venezuela, kana fitar da shugaba Nicolas Maduro yana da muhimmanci ga ci gaban ƙasar wurin shirye zaben gaskiya da adalci da kuma sauya gwamnati. Amma Abrams ya yi bayani cewa wannan ba batu ne na jan kunnin wani ba ko kuma wata ramuwar gayya, kuma ya ce sun yi kokari suna fayyace gaskiyar wannan lamarin. Abrams ya ce ga wata alamu daga wato Nicolas Maduro ba na bada haɗin kai wurin tattaunawa akan yadda zai bar mulki da sauransa. Kasashe da dama daga yammacin duniya ne suke kallon sake zaben Maduro a matsayin wanda bai dace ba. Amurka da wasu kasashe sama da 50 ne suke daukar madugun 'yan adawan kasar Juan Guaido a matsayin shugaban Venezuela na wucin gadi.
Baba Yakubu Bakeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a yayin da ake samun karuwar matasan yammacin Afirka da ke yunkurin gudu zuwa Turai har wasunsu da dama kan mutu a hanya, yan majalisun kasashen yammacin Afirka ko ECOWAS sun fara wani babban taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da zumar kawo ƙarshen wannan matsalar. Salamu Muni Barma gare ka.
Taron wanda ke gudana bayan kammala zagaye a yankin Agadez na matsayin wata damar baje dukkan bayanan da tawagar 'yan majalisar sai da yawo ta harhaɗo daga abubuwan da mambobinta suka ji daga bakin al'umma da nufin tsayar da shawarwarin da za su bada damar ɗaukar matakan magance matsalolin da ke tilastawa matasan Afirka ta yamma zuwa cirani duk da irin haɗarin da ke kan ɓarauniyar hanyar da suke bi don zuwa nafiyar Turai. Honorable Sani Bukari Zilli wakili ne a wannan majalisa.
Ba ta aka ka aji a nema ba, a ba hanya mai kyau masu daukar su su tafi da su su ne azalumai dan in suka taji mugun kasuwanci suke suna dauko bindigogi suna komowa da su a cikin kasashen da kuma wani bi in suka dauki mutanen suna biya suna dauka kwaya suna tafiya da ita mutane suna sha suna halaka to bisa kan wannan ya kamata duka kasashe na duniya gaba daya ba sai Afrika ba a tare a bada hadin kai a yake su
matsalar cilanin matasa wani abu ne da a yau ya zama ruwan dare ga duniya a nan Afrika Najeriya da ke daya daga cikin kasashe mafi karfin tattalin arziki a wannan nahiya bata tsira ba daga wannan mugun alkaba'i inji honorable Adamu Kamale wakili daga Najeriya
mu a Najeriya wannan abu ya ci mana tuwa Korea kuma na sani kowane kasa a Afrika yana damuwa da wannan harkar rashi mu gane cewa sai mu yi aiki za mu samu cin gaba rashi fahimtar da ƴaƴanmu akan cewa mu a nan kasa muna da arziki za su iya yi ayyukan da zai bunkasar da arzikin kasana su ma rayuwarsu ya canju fiye da na Bature a gaskiya rashin adalci rashin shugabanci shi yake kawo wannan abu
rashin aikin yi ko kuma wata kokwarar madogara na daga cikin dalilan da ake dauka a matsayin waɗanda ke tilastawa matasa ficewa daga gida ba shiri don zuwa neman rayuwa mai inganci saboda haka shugaban majalisar sai da yawo Mustafa Sicelo ya ce
Face à cette situation, la nécessité s'impose de revoir les orientations budgétaires des États membres.
Ya zama wajibi ƴan majalisar kowace daga cikin kasashen mambobin ECOWAS su sake duba tsarin kasafin kudaden da gwamnatocinsu ke gabatarwa a kowace shekara, ta yadda za a keɓe kason musamman domin samar wa matasa ayyukan yi a gida.
Dans les rubriques destinées à la création d'emplois au profit de la jeunesse.
A gobe Asabar ne za a rufe wannan taro da shawarwarin da za a gabatarwa gwamnatocin kasashen yankin sai da yawo da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Suleiman daga Afirka kuma bari mu dawo nan Amurka inda tun bayan da aka bayar da rahotannin kama wasu ƴan damfara ƴan asalin Najeriya a nan Amurka wasu ƴan Najeriya ke cewa a daina yin jam'i wajen aibata ƴan Najeriya waɗanda akasarin su kan jawo ɗaukaka ne ga ƙasar su to ana cikin haka ne sai kwatsam labari ya fito cewa an nada wani dan asalin Najeriya babban shugaban likitocin fida a asibitin ƙasa na yara a Amurka wannan ya biyo bayan wasu lokuta da dama a baya da ƴan Najeriya suka yi fintinkau ma wasu koko sauran baƙaƙen fata a yammacin duniya kan haka ne muka tuntubi wani likita dan asalin Najeriya dake nan birnin Washington DC mai suna Dr. Sa'ad Abdulmumini wanda muka fara da tambayar rawar da ƴan Najeriya ke takawa a yammacin duniya baya ga zargiye-zargen da aka masu sai ya ce
jama'a assalamu alaikum kafin in ci gaba da bayanin ƴan Najeriya da suke bada tasu gudunmuwar wajen ci gaban duniya gaba ɗaya ba ma wai kasashen da suke zaune ba zai yi kyau dan ba masu sauraro wata matashiya cewa na san Hausa aka yi 'yan kwanakin nan to ana cewa wake ɗaya ke bata gari amma waɗannan da aka kama da yin abin asha ba su ma kai waken ba balle ya sa bata garin ba a inda muke wannan ƙasar abu na biyu da nake so masu saurare su fahimta shine a nan bangaren yammacin duniya musamman ƙasar Amurka 'yan Najeriya su suka fi kowa fice a sauran wayansu mutane da suka zo daga wayansu kasashe baka misali masu digiri na uku wato wanda ake kira PhD kusan kashi hudu cikin ɗari na 'yan Najeriya suna da wannan digiri amma gaba ɗaya Amurka in ka tattara mutanen Amurka bai fi kashi ɗaya bane suke da wannan digiri sannan kuma 'yan Najeriya mafi yawancinmu da muke zaune a yammacin duniya mutane ne masu bin doka masu aiki tukuru masu neman abin kansu kuma suna neman na bakin salati ya kamata a san cewa waɗannan ba su ne suke wakiltar mutane masu aiki tukuru don rufa mu kai asiri a Amurka ba a baya-bayan nan mutane za su san cewa akwai wani likita da ya fice wanda ake kira Dr. Olinka Olitoye wanda kwanan nan aka ba shi mukamin babban likitan fiɗa na asibitin yara na ƙasa gaba ɗaya wanda ake kira Nationwide Hospital da ke can garin Columbus a jihar Ohio wannan likitan ya kware wajen shi ba ma aikin fiɗa a waje kawai ba a har cikin mahaifa yake shiga yayi fida kuma a maida da kuma ya rayu wanda yayi haka inda ya cire mu wani yaro wani kari a baya kwanan nan kuma yaron ya rayu aka ci gaba da goyon wannan cikin kaga wannan ba karamin gudunmawa bace da aka nuna ma duniya yanda za a iya yin aikin fida ko tiyata a cikin cikin uwa kuma a maida yaro kuma yaro ya ci gaba da abin nan wannan dan Najeriya ne kuma yayi karatun likitancin shi ne a jami'ar Obafemi a Wolowo da ke can Ife kafin ya zo ya ci gaba da wa'ansu karatun shi na kwarewa a harkar fida a nan kasar Amurka wani misali da nake so ɗan Najeriya su gane kuma su yi farin ciki da shi shine a kwanan nan a babbar jami'an nan da ke cikin Washington DC wato gundumar Columbia akwai wata shahararriyar jami'a da ake kira Howard University wanda yara aka fitar daga wanda suka gama makaranta kwanan nan na karatun likitanci sun yaye ɗalibai kusan ɗalibai 96 a cikin wayannan ɗalibai 96 43 daga cikinsu 'yan matan 'yan Najeriya ne sannan kuma an ba da kyaututtuka na yabawa na bajinta da yara suka yi a wajen karatunsu a cikin kyaututtukan da aka bayar guda 27 a wannan biki na yaye ɗalibai kyaututtuka 16 a cikin wayannan sun an ba 'yan Najeriya ne mata wanda in ka je shafukan sada zumunta za ka ga ana masa take da Black Girls Magic wato wani abin al'ajabi ko kuma abin ayaba da wa'ensu 'yan mata bakar fata suka yi wanda wato wa'innan matan ba wa'ensu bane illa asalin 'yan Najeriya akwai kuma kaga matasa kenan idan aka zo a cikin matasan kuma akwai wani yaro
da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya inya da ke ba bazan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tandina ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta tamma ce
to sai abin mu a shirin hantsi a ji ci gaban bayanin Dr. Sa'ad Abdulmumini kan wannan yaron da sauran ma yara kanana da ma gudumawar da 'yan Najeriya ke matukar yi a ci gaban yammacin duniya da ma duniyar baki daya yanzu kan bar mu za ku da gefe guda Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba
Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar dajin bakin mahaifa wato cervical cancer a turance Cervical cancer wato dajin bakin mahaifa cuta ce da kan faru a mahaifar mace yakan auku ne idan aka samu fitowar wasu jijiyoyi a bakin mahaifar mafi yawanci ba sa nuna alamu a matakin farko tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraiya Awwal Sulaiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital likita barka kadawar haka
barkamu dai menene cervical cancer wato dajin bakin mahaifa
cervical cancer da ake kira a Hausance dajin bakin mahaifa ciwo ne da yake fitowa a bakin mahaifan na mace musamman ma wanda take da hatsarin kamuwa da wannan ciwo yana cikin cututtukan da ake samu ta hanyar saduwa sannan kuma shi dajin bakin mahaifa yana cikin matsalolin da suka addabi matan mu dajin bakin mahaifa fashi ne na biyu daga dajin mama da ya addabi matan mu
to likita me ke kawo wannan cutar
na farko dai shine mata wanda suka fara saduwa da maza a kananan shekaru sannan mata wanda suke saduwa da maza sama da namiji guda daya mata wanda suke da ciwon kanjamau ko mazan da suke saduwa da su suke da ciwon kanjamau ko cututtukan da ake yadawa ta saduwa matan da suke shan sigari matan da suke hayayyafa da yawa sannan mata kuma kuma wanda suke da iyaye ko yayye da kanne wanda suka kamu da wannan cutan.
Menene alamomin cutar dajin bakin mahaifa?
Cervical cancer baya fito da alamomi akan lokaci. Mace za ta iya zama da kwayoyin cutan wato HPV, ana ce mishi human papilloma virus. Ana samun shi ta hanyar saduwa. Shi wannan virus din zai iya zama jikin mace tsawon shekaru 10 ma kafin nan ta fara samun alamomi. Wasu in suka fara samun alamomi a shekara 5 da kamuwa da cutan zai iya yiwa ana ce mishi genital warts, wato wasu abubuwa da su tsiro a gaban na mace. Su kuma wayannan da kansu ma za su iya tafiya. Wasu kuma sai an yi treatment din su gaskiya. Idan ta fara samun alamomi su ne, na farko za ta iya saduwa da mai gidanta ta ga jini. Na biyu za ta iya samun yoyon mara mai wari da kalan kuma zai zamana brown haka da kuma yawa. Sannan cikinta zai iya ciwo. Za ta dinga samun yawan ciwon mara nan ƙasa. Sannan za ta iya samun matsala wajen fitsari, misali domin idan ciwon yayi girma ya girma zai iya fara tafiya kenan daga inda yake nan bakin mahaifa, zai fara shiga cikin mahaifa da kanshi har ya fara tafiya ma ya haura ya shiga cikin jini ya tafi kashi, zai iya tafiya har huhun mace ya fara jawo mata matsalan numfashi. Za ta dinga ramewa da kuma jinin nan zai ci gaba da zuba ko da bata sadu da mijinta ba. Na farko in ta sadu da miji jini zai zuba, amma nan gaba zai ci gaba da zuba ne kawai jinin.
Kamar mata 'yan shekara nawa ne suka fi cin karo da cutar?
Yawanci mata daga shekaru 45 shine muka fi samun yawa cikin su, amma dai ana iya samun su koda daga cikin masu shekaru 18 ne, misali idan sun fara saduwa da maza a kananan shekaru.
To likita, ana iya gadon cutar daji na bakin mahaifa?
Sosai yana cikin abubuwan da muke tambaya a cikin matan da suke zuwa da ciwon dajin bakin mahaifa. Ana iya gadon shi.
Kamar idan mace ta gane tana da dajin bakin mahaifa, yaya kamata ta yi jinyar, yaya kamata ta kula da kanta?
Idan mata ta aka ce mata ta zo asibiti an duba an san tana da ciwon bakin mahaifa, zuwa za ta yi asibiti ba jinyar da za ta yi a gida da zai yi maganin wannan ciwon, domin ciwo ne wanda yake kisa. Inda an kama shi da wuri ne ma akwai abubuwan da likita za su iya yi kuma za ta zauna lafiya lau ta rabu da shi kenan. Amma idan wanda ya yi tsanani ne, dole sai ta zo asibiti an kula da ita, domin ko a yi mata tiyata ko a bata chemotherapy ko a bata radiation.
To likita, tunda cuta ce da ake iya gado, misali idan mace ta ga akwai wani nata ko mahaifiyarta da take da cutar, ita wani mataki ya kamata ta dauka domin kare kanta daga kamuwa da cutar?
Wayar da kai. Idan mace ta san cewa tana da risk factor na samun wannan cutan, abinda za ta iya yi shine ta kare kanta daga wayannan bayanan da muka yi wanda suke iya sa ta samu wannan cutan, kamar saduwa da namiji guda ko kuma kare kanta daga samun cututtukan da ake yadawa ta hanyar saduwa ta amfani da condom misali. Sannan inda mai shan sigari ne, misali ta daina shan sigari. Idan wanda ta san family tana da shi, kuma za ta dinga zuwa asibiti. Akwai abin da muke yi cervical cancer screening, wanda a Nigeria dai an ce daga shekaru mace tana da shekaru 24 za ta iya fara zuwa ana yi, ko kuma macen da ta yi aure ta sadu da namiji za ta iya farawa a ringa zuwa asibiti gynae clinic. Za ta zo a dauki kamar yanda ake daukan sample na gwajin toilet infection, shi ma yana da is very similar to wannan procedure din. Za ta zo ne kawai a dauki sample a kai lab a gwada, za a gaya mata a bakin mahaifanki lafiya lau, a bakin mahaifanki akwai matsala. To idan yayin da take wannan screening din ne aka samu, to za a iya treatment, musamman idan ta san tana da risk factor din da za ta iya kamuwa da wannan cutan.
To idan aka gano cutar tana matakin farko ko kuma kafin ta yi yawa, akwai yiwuwar cewa in aka bata magani za ta warke, ba za ta kara cin karo da cutar ba kenan ko yaya?
Cervical cancer bai da magani. Maganin shi shine a cire inda ciwon nan yake. To shine inda cervical cancer screening yazo ya zama dole, domin macen da take da wannan tendency na kamuwa da dajin bakin mahaifa, in ta zo aka duba ta ta screening din nan aka samu, to matabbaciya lokacin ciwon bai yi nisa ba. To a lokacin nan akwai wani dan karamin tiyata da za a yi, don a cikin clinic ma muke yi karamin tiyata da za a yi a yanke wannan wurin da ciwon ya fito, ko kuma a amfani da ice nitrogen da muke amfani da shi mu sa a daidai wurin inda ciwon nan yake mu cire, ta samu lafiya kenan daga nan. Domin za ta dinga zuwa dai za a ci gaba da yi mata follow up, za ta dinga zuwa clinic ana duba ko yaya, domin in aka samu aka kona wannan wurin inda ciwon nan yake za ta samu lafiya. Amma muddin yayi nisa har ya fara cin jikin mahaifa, har ya fara taba mara wannan sai dai kai ta oncology section wato inda za ta ringa samun chemo radiation therapy kenan.
Likita wani irin illa take yi wa mutum idan har ba a dauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba?
Illolin na da yawa daga yanda cutan yake tafiya domin baya tsayawa a bakin mahaifa. Zai kama daga bakin mahaifa ne ya shiga jikin mahaifa, ya shiga gaban mace, ya shiga har zuwa mara, har ya shiga cikin jini da zai iya tafiya har zuwa kasusuwa, zai iya shiga huhun mace, zai iya tafiya har kwakwalwar mace. Nan da nan mace za ta fara samun farfadiya, za ta dinga samun matsala wajen numfashi, za ta dinga cin abinci rama ya shiga, za ta dinga losing blood, jini zai dinga zuba daga jikinta kenan, a ringa kai ta asibiti ana bata jini akan kari. Mace za ta iya rasa ma control na fitsari da bayan gida, wanda sai dole ko a yi mata aiki ko a ringa managing din shi da sa mata pampers ko a sa mata catheter, wato tiyo da ake sawa cikin mara ya fito da fitsari. To shi yasa gwaji, shi cervical cancer screening yake da mahimmanci wajen kare matanmu daga wannan cuta.
Na'am, to likita, wannan cutar tana da rigakafi?
Tana da rigakafi. Akwai vaccine da ake badawa. Muna da su a gynae clinic ɗinmu. Matan da muka ga cewa suna da wannan risk factors ɗin, misali suna da uwa ko yayye wanda suka kamu da wannan ciwon, nan da nan muke ba iyayen nan shawara cewa ku kawo ƴaƴanku a zo a ba su wannan vaccine ɗin. Abu ne wanda ake bada kamar su uku, misali akwai Cervarix, akwai kuma Gardasil, shi ma ɗayan vaccine ɗin. So su za a iya ba su yau in aka bada misali nan da za a iya bada doses gaban guda uku ne, shikenan mace ba wai sai ta ƙara dauka ba, kamar yanda ake bada tetanus vaccine ko sauran vaccine ɗin.
To likita, wace shawara zaki ba wa mata domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta daji na bakin mahaifa, wato cervical cancer a turanci?
Shawaran da zan ba matan mu shine a sa lura, a samu awareness, wayar da kai, wato kan da fahimta kan wannan cutar, domin idan ka san abin da ke jawo shi zaka guje shi, tunda dai yana kisa, mugun ciwo ne wanda baya nunawa sai yayi tsanani.
To likita, yaya zamu kwatanta yawan matan da suke cin karo da cutar, musamman ma a nan kasar mu Najeriya?
Zaki iya samu daya a cikin mata uku, a kulliyomin nake nufi kenan, daya a cikin mata uku za iya cewa akwai cutar dajin bakin mahaifa.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa, yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice.
Kasashe mambobi uku a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun gabatar da wani daftari da ke kira da tsagaita wuta a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya, wanda ke huskanta ayyukan sojojin gwamnati masu samun goyon bayan Rasha tun cikin watan Afrilu. A cikin yan watanni da suka wuce, sojoji sun gudanar da ayyukansu, suna kai hare-hare ta sama babu kakkautawa da ɓarin wuta da kuma sakin babarbamai, lamarin da ya haddasa tsananin wahala ga mutane, in ji jakadar Belgium Mark Pestin a jiya Alhamis. Shi da jakadar Jamus da na Kuwait da suke kula da ayyukan jin kai a Siriya su ne suka yi haɗin gwiwa wurin gabatar da wannan kira da suka yi ga kwamitin sulhu. Ya ce, yau mun yi kira ga kwamitin sulhu da ya gaggauta ɗaukar mataki na hana tashin hankali da ya haddasa mummunar hali da ake ciki a yankin. Ya ce bai yiwuwa a ci gaba da zama a cikin irin wannan hali. Shugaban Amurka Donald Trump ya fasa halartar bikin shekaru 80 na tuna ranar fara yakin duniya na biyu a kasar Poland. Trump ya sanar a jiya Alhamis wurin wani buki a fadar White House na sake kafa rundunar Amurka ta sama jannati, cewa mataimakinsa Mike Pence shi ne zai mai masa a birnin Wasau, yayin da shi kuma zai kula da ganin an yi amfani da dukiyar kasa wurin yaƙi da mahaukaciyar guguwar Dorian, wacce ta nufi Florida daga yankin Caribbean. a hali da ake ciki. Kuma masu hasashen yanayi a nan Amurka sun faɗa a jiya Alhamis cewa mahaukacin guguwar Dorian tana ƙara yin ƙarfi da sanyi wanda take shirin afkawa gabar tekun Florida da ke nan Amurka.
To ba saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin nan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injin mu na wannan lokacin da Harold Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
Wow.